al-Arab shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ta halatta irin wannan in ka duba sai ka ji wani iri wa qad ja'u ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam unasun kumadu eto duk ja'izi ne amma abin da yafi yawa shine a ce wa qad ja'a ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam unasun to sun zo bi adatin wa qa'ida mukhtalifa sun zo da al'adu da aqidu mabambanta fa minhumul mu'minuna ashabitu islamuhum cikin mutanen da suka tattaru a Madina a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai mu'minai waɗanda imanin su musuluncin su ya tabbata kal muhajirin wal ansar kamar muhajirai baki da suka taho tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma kafin sa irin su Mus'ab ibn Umair da makamantansa dai wal ansar da kuma su mutanen da suka karbi bakin mutanen Madina ansar waɗanda imanin su musuluncin su ya riga ya tabbata dan wannan ne ma suka yi wa hijira waɗannan kuma suka karbi bakin wa minhumul mushrikuna allazina lam yatanqul islama albattata daga cikin su kuma akwai mushrikai waɗanda ba su rungumi addinin musulunci ba baki ɗaya sam-sam suna nan kan addininsu na kafirci na gargajiya wala yad'unahu wala yuridunahu ba sa raya cewa su musulmai ne ba ma sa san sa ɗayansu ma baya so a ce da shi musulmi ne in an gaya masa kai musulmi ne sai ya haufaɗa kaman wato an ɓata shi ana son a cutar da shi a cikin al'umma ka mushrikil madina hina zaka ko hina zalika wagairi kaman dai mushrikan da suke a madina a daidai wannan lokaci da waɗansu da suke a gefen madina wa minhumul munafiquna allazina atanqul islama bil lisani duna qulubihim cikin su kuma akwai munafiqai masu ɓoye kafircin su suna bayyana imani dan yaudara kamar dai bayanan su zai zo waɗanda suke sun rungumi addinin musulunci da harshe amma ban da zakatansu saboda wata manufa ka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wa ashabi kamar Abdullahi dan Ubay dan Salul wa ashabihi da abokansa waɗanda bayan yakin Badar suka ga addinin musulunci ya fara ƙarfi sai suke ganin in sun ci gaba da bayyana kafirci to ba za su iya tinkarar faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to suka ce gara su ɓoye kansu su yi garkuwa da cewa su musulmai ne a saki jiki da su in ya so sai su yi wa musulunci mummunan naushi su kassara shi musamman ma shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul saboda ana jin maganarsa a cikin Madina har zuwa wurare da yawa kuma ana ma raɗe-raɗe ko shirin naɗa shi sarauta to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina sai ya ƙwace kai tsaye jagorancin to wannan sai ya sa masa mummunan niyya mummunan manufa ta yin zagon ƙasa to wa minhum ahlul kitab cikin su kuma akwai mabuta littafi wato Yahudawa kenan babu kiristoci a cikin garin Madina da kewaye a lokacin in ba abinda za a iya samu nadiran baki da suke zuwa ba amma dai mazauna dindindin babu su sai Yahudawa wato al-Yahud su ne Yahudawa ga Bani Qainuqa kuma Bani Qainuqa waɗanda su suna da anguwa cikin Madina wa Bani Quraizata da Bani Quraiza wa Bani Nadir da Bani Nadir dukansu suna da anguwanni ko ƙauyuka mil kamar hudu zuwa biyar ko ƴannensu a wajen Madina a lokacin wannan nasara wahum qillatun wa in wujidu sannan akwai nasara amma su kaɗan ne ko da an same su ma kamar na faɗa a baya Madina ba gurin zama ne na nasara ba kiristoci a daidai wancan lokaci sai dai abinda ba a rasa ba to walizalika bada'ati suratu bi zikri ha'ula'il asnaf da haka ne surar ta fara ambata waɗannan sinfofi al-arba'a guda huɗu al-mu'minin mu'minai wal-mushrikin da ainihin mushrikai arna wal-munafiqin da kuma munafiqai masu boye kafircin su wa ahlul kitab da kuma ahlul kitab musamman ma yahudi wa bi sifatihim ko waɗanne aka ambace su da sifofin su summa jama'atuhum bid da'wati ila Allah sannan surar sai ta tattara su baki daya da kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki musulmai mu'minai da ma waɗanda suke akan addinin Allah to aka ci gaba da kiran su su tabbata eh su dore su doge kan addinin yawa mutum koda musulmi ne mu'mini na hakika to baya wadatuwa a barin buƙatar a kira shi a jaddada masa domin shi addini bauta ce har zuwa mutuwa wa abu da rabbaka hatta ya ci yakal yaqin wa taqaddamat bi zikri ma yakununa bihi ala silmita sura kuma ta gabata da ambata abinda yakununa bihi in abinda in sun rike shi to za su zamanto a bisa aminci da wamami wato sura ta ambata abubuwan da mu'minai ko al'umma gaba ɗaya za ta rike sai ta zauna lafiya لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين الدولة الإسلامية دوم المسلمين سنكسن تي أفركم كفا وأن الدولة مسلمين تي أمدينة وهم في أمس الحاجة إلى التشريع السماوي ألوكة سنة تكين سنة نمبك آتر وتمفي سنة نمبك آتر زوى ذا شريعة سما الذي يسيرون عليه في حياتهم وتزاف تفيا أكنت أتكرا يوسف shari'a tafiya akan ta din shine hanyar zaman lafiya hanyar zama lafiya kuma domin ita shari'ar ta tabbatar da haƙoƙin Allah madaukakin sarki akan bayinsa wanda in sun kiyaye to ba su fusata shi ba ballantana ya kama su da uquba sannan shari'a ta bayyana haƙoƙin bayi a tsakanin su a junansu wanda in sun kiyaye wa junansu yana haƙoƙin tun daga cikin gida zuwa makwabta har kuma alaƙar ƙasa da ƙasa to an kiyaye wannan za a zauna lafiya shari'a ta yaƙi dukkanin wani aiki na ɓarna na fasadi wanda ke kawo hargitsi da tashin hankali laifuffuka manya har ma da ƙanana kamar na faɗa na tsakanin bawa da ubangijinsa da tsakanin bayi a junansu duka ta tabbatar da wannan to in an kiyaye waɗannan abubuwan ya zamanto da'a ta yi rinjaye saƙo ya yi ƙaranci saman da ba a rasa ba da yake ba duniyar mala'iku ba ce balle a ce an rasa saƙon ga baki ɗaya kuma da'a ta zama zalla amma dai in da'a ta yi yawa ta yi rinjaye saƙon ya yi ƙasa sosai sai nadiran akan samu masu shi kenan sai a zauna lafiya ubangiji sai ya afuwa hukuma daga wurinsa ba za ta sauko wa mutane ba su ma kuma a junansu wannan ba zai tasiri a cikinsu ba to suna da buƙatar wannan shari'a to kuma babu surar da ta bayyanar da shari'a hukunce-hukunce mabambanta a waɗannan sassan da na ambata na shari'a fanni kamar suratul baqara ko kusa waqad zakarat suratu min zalika surar ta ambata cikin waɗannan tsare-tsare na shari'a al-qisas rama kisa yawa wa lakum fil qisasi hayat Allah ya ce kuna da rayuwa idan ana yin qisasi duk wanda ya san cewa in ya kar dan uwansa da gangan za a kashe shi to ba zai wasa da ran wani ba wa kama saum hukunce-hukuncen azumi da yake horar da mutane akan haƙuri haƙuri kuma shine maganin zaman duniya wa akamul hajji wal umra da hukunce-hukuncen hajji da umra wa akamul jihadi fi sabilillah da hukunce-hukuncen jihadi a hanyar Allah jihadi kuma shine garkuwa ta kare addinin Allah in babu jihadi to maƙiya Allah maƙiya addininsa maƙiya mu'minai to za su ainihin daddage wajen ganin ainihin san raunana addini wa shu'unil usra ma yata'allaqu bi al'amura na zaman iyali da mun da ya ta'allaka da wannan suna cewa al-insanu madaniyyun bi daba shi dan adam mabukaci ne zuwa ga mutum mutum na mutum ne ko ba haka ba to farkon bukatarsa shine iyali dan adam yana da matukar bukatuwa zuwa ga wanda zai ɗebe masa kewa a matsayin iyali zuriya da sauransu to kuncen wannan wa zakaratul infaqa fi sabilillah surata ambata wato ba da dukiya a hanyar Allah ce da dukiya a hanyar Allah jihadi ne ko taimakon bayin Allah raunana don samu sukuni na su tsaya su bautawa Allah duk yana ciki wa zakaratul bai'a war riba ta ambata batutuwa na ciniki da kuma matsalar riba da yadda riba take zama babbar cuta da take rarake lafiyar al'umma musamman ta bangaren tattalin arziki wa khatamati surati bi tawjihil mu'minina ila tawbati wal inabati wa tadarru'i ila Allah surar sai ta cikata ko cika da ainihin fiskantar da mu'minai zuwa ga tuba da komawa da kaskantar da kai zuwa ga Allah wa talabin nasri ala al-kuffar da kuma neman taimakon Allah akan kafirai tunda ba da za a yi mu'minan ƙarfinsu ba zai kai ba wato su samu nasara da rinjaye akan kafirai in ba taimakon Allah ba da har kullum kafiran su ne suka fi yawa su suka fi tanadi su ne kuma wato suke tare da abubuwan da ke rodar ainihin mutane a ban ƙasa na dukiya da mulki da sauransu to amma da taimakon Allah mu'minan sai su yi nasara kuma da wannan din ne mu'minai suka yi nasara kama ya tabayyana zalika kulluhu insha Allah fi tafsiri kama yadda wannan duka zai bayyana da izinin Allah a cikin tafsirin surar Allah madaukakin sarki yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradi Allah ne masani game da abin da yake nufi da waɗannan harufa wani nau'i na ijazin alqur'ani wato buwaya gajiyarwar alqur'ani mai girma ya zamanto wasu harufa ne da mutane suke rubutu suke magana da su aka ambata su cikin wani zance na larabci amma kuma babu wanda zai ce maka ga takamaimai ɗin fassarar su an yi maganganu da yawa dangane da waɗannan harufa amma duka dai kamar hasashe ne da shaci faɗi tunda babu wani abu tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fassara su shi yasa magana mafi sauki da ainihin hutarwa ita ce Allah ne masani game da abin da yake nufi da harufan domin abin da ke sauka a cikin alqur'ani duka gaskiya ne to amma kuma ba duka ne aka wajabtawa mumini sai ya san ma'anarsa ba akwai abubuwa waɗanda mutum zai imani da su ya ce amanna bihi kullu min inda rabbina amma dai ma'anar ce Allah ne masani to wannan harufan ma suna daga ciki zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi na alqur'ani wato shine littafi kammalalle zalikal kitab la raiba fi wannan littafi na alqur'ani shine kamalin littafi wanda babu kwakwanto a cikinsa ay la shakka fihi annahu min indillah li wuduhi barahinihi alqur'ani mai girma babu kwakwanto ga mai hankali ga mai basira kan cewa littafi ne saukakke daga Allah madaukakin sarki dan me domin bayyanar hujjoji akan haka din an kalubalanci kafirai kamar da zai zo ko a cikin surar ma da waɗansu surori na cewa su kawo kwatankwacinsa ko ma sura ainihin daga cikin ire-iren surori wadda za ta zama daidai da ainihin surorin alqur'ani domin su tabbatar da abin da suke da'awa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ƙirƙiri alqur'ani amma hakan bai yiwu ba don haka ijazinsa wato ma'ana gajiyarwarsa ta fiskar ilimin da ya kunsa labaran da yake bayarwa hikimomi na shari'a da ya kunsa da wa'azuzzuka da gargadi da kwadaitarwa waɗannan abubuwan duka sun tabbatar da cewa littafi ne daga wajen Allah ba daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba shine ya kirkire shi ba Allah ne ya saukar da shi sai yasa yace zalikal kitab ai hazal qur'an huwa al kitabul kan wannan shine littafi cikakken littafi kamalan littafi wanda babu kokonto daga a kansa ko a cikin sa cewa daga Allah yake hudan lil muttaqin wanda yake shi littafin shari'a ne ga mansoran Allah ko dai zamana a ci ne na alkitab din yawa wato wanda yake shi shari'a ne wato ga mansoran Allah ko kuma ya zama hal ne masubi ne alal hal wato halata kaunihi hudan aihidati lil muttaqin halin kasancewarsa shiryarwa a nan ga masu tsoron Allah aiwa huwa aidan kulluhu hudan shi alqur'ani gabaki dayansa ba wasu rare bane a ko ina cikin sa shiriya ne shiryarwa ne lillazina yaj'aluna bainahum wa baina iqabi uqubatillahi wiqayatan min fi'lin aw tarki alqur'ani shiriya ne kuma shiryarwa ne ga waɗanda suke sanyawa a tsakaninsu da ainihin azabar Allah suke sanya kariya duk wanda yake son ya sa kariya ya sa shamaki yayi wa kansa katanga da garkuwa da azabar Allah to abinda magani guda ɗaya da zai riƙa alqur'ani mai girma imaninsa ya zama na alqur'ani ibadarsa ta zama ta alqur'ani hukuncinsa halattawarsa da haramtawarsa da launi da salon rayuwarsa zama na alqur'ani don haka sai ya zama ya sanya wa kansa garkuwa daga tsoron Allah fataqwa idan takunu bintisalil awamir wa ijtinabi nawahi taqwar wadda ake nufi anan kenan tana kasancewa ne da wato biyayya ga umarce-umarcen Allah na nisantar hane-hane mutum ba yadda za a yi a ce shi mai tsoron Allah ne ko ya da'awar haka sai fa in yana matuƙar ƙoƙari da fafataka ta ganin yayi aiki da umarnin Allah wajibi da ainihin mustahabi kuma yana ƙoƙarin kiyaye abin da Allah ya hana haramun da dukkan wani abin ki gwargwadon iko wa bizalika tuttaqan nar to da wannan ake kare kai daga wuta wal muttaqi man yaf'alu zalika mai kokarin kare kansa daga wutar shine mai yin haka duk wanda ke kokarin kare kansa daga wutar Allah wutar lahira wutar jahannama to ya rungumi alqur'ani yayi aiki da shi ta wajen umarni ko ane ne san tarhani wannan babu shakka ita ce hanyar ba hanya ta riƙar waɗansu abubuwa ƙalilan ba da za a yi da a wasu na farala misali a ce wanda ya riƙe su shi kenan zai shiga aljanna cikin sauƙi kuma zai kuɓuta daga azaba ba za a yi masa hisabi ba ma kamar yadda aka kwararo wa mutane da bidiyoyi masu ɗimbin yawa a ƙarshe-ƙarshen zamani daga baya-bayan nan sai a ce wannan wurin sunansa wurin kaza shehi mai suna kaza kaji irin baiwar sama to shine yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana zaune bayan yayi ibada da halwa yaji an gangaro masa da tunani da bayani cewa in kai kaza za ka hankare maka zanubai kuma kai dan aljanna ne ba za a maka hisabi ba ma ko uquba to shine waɗannan wuridan sai a riƙe ai watsi da aqida ta alqur'ani ai watsi da ibada da shari'a da ainihin tsari na alqur'ani kuma ai tsammanin wai an kama hanyar tsira ko kadan babu gashi nan Allah ta'ala sai ya sifanta ya bayyana masu tsoron Allah yace allazina yu'minuna bil ghaib wato waɗanda suke da masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani kuma suke ba da gaskiya bil ghaib da abin da yake a fake abin da yake a koye abima ghaba anhum min albasi dukkan abubuwan da aka koye ba bayyanar da su ba misali tashin alkiyama abu ne da bai zo ba ta da mamata wanda za a yi shi ranar alkiyama bai zo ba gaibi ne da ake jiran aukuwarsa sai dai domin a taimaki mutane sai ake nuna wa mutane misali da ainihin sauko da ruwan sama a tsirrai da tsirrai su yi kwanakin da suke yi makonni da watanni na tsawon damina in kaka'a ta zo su mutu kowanne a daidai lokacin da yake mutuwa ƙarshe wani lokaci ya suwaye gari rani zuwa bazara duk sun mutu sun zama sun daidaice sun ɓace to sannan sai a saukan da ruwa kuma sai su sake ƙasa ta sake kumburowa ta faso sai su sake fitowa duk shekarar duniya sai an yi haka abinda ke tabbatar da za a tashi mamata waljannati wannan da aljanna da wuta suna nan amma gaibi ne yanzu haka nan aljanna tana nan an gina ta kazalika ma wuta duka an gina su sai dai ba wanda ya sai ce maka ya taba zuwa ya ga yanda suke ko inda suke sai dai labari na gaskiya daga Allah da manzansa wanda ya imani da wannan sai ya aiki wa haulai hum sinful awwal min al asnaf al arba wa'annan masu imani suka wanda suka imani da gaibi su ne kashi na farko daga rabe-rabe guda hudu suka tattaru a Madina wal imani shar'an shi imani a shar'anci huwa tasdiq shi ne gaskatawa bil qalbi da zuciya wal qawlu bil lisan da furtawa da harshe wal amal bil arkan da aiki da gabai yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'asi yana karuwa da da'a kuma yana raguwa da sabo kamar yadda malaman tauhidi suka yi tarifin sa yadda cikin zuciya cewa Allah makadaici ne shine mamallaki mai gudanar da halitta kuma mai cancantar bauta da shar'anta wa bayinsa tsarin da za su rayu akai adun kulke sannan yadda da dukkan sauran abubuwa da suka ta'allaka da ainihin imani abinda ya shafi zuciya a furta haka ne kuma ya aiki bisa wato wannan daga bai bima ulima daruratan annahu ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka sani cewa lalle lalle tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ga tauhid kama kadaita Allah wa nubuwa da annabta gaskata cewa annabta gaskiya ce annabi gaskiya ne wal ba'as da tada ummata wal jaza da sakamako aljanna ko wuta da sun yi imani da wannan shi gaibi shine abinda ba za a iya tsinkaye zuwa gare shi ba ta wata kafa cikin kafofi na zahiri to sun yi imani da wannan shine ginshiki kuma shine harsashi wal imuna salah kuma suna tsaye da sallah ya tuna biha bi huquqi az-zahira suna zuwa da ita tare da haƙoƙinta na bayyane min al-fara'id wa sunani wato farillai da sunnoni wal ba'ina farainin wato farillai na zahiri ko kuma haƙoƙinta na zahiri kamar farillai duk abin da gabai za su yi gabobi suke yi wal ba'ina da kuma haƙoƙin sallah na ɓoye min al-khushu shine kasantar da kai ga Allah rusuna wa Allah tsoron Allah da zai cika zuciya wal igbal bil qalbi ila Allah da fuskantar Allah cikin zuciya yayin da ake sallah ita sallah abubuwa ne guda biyu jiki yana nuna alamar da'a zuciya kuma tana karaya ma Allah tana ainihin kasantar da kai ga Allah jikin yana nuna abin da ke cikin zuciyar zuciya tana tasiri akan gabobin wannan ita ce rayayyar sallah wadda take haifar da tsoron Allah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari duk wanda yake kokari sallarsa ta zama a gabobin suna aikata abin da ake so su aikata sannan zuciyar kuma ita ma tana hararo abin da ake so ta hararo shi wato na tsoron Allah da ainihin nufin Allah to sallah ta haɗu kenan to sai a samu cikakken lada da cikakken tasirinta in kuma sifar ta zahiri ta ragu natsuwar ta ragu to sai ladan ya ragu in ma babu ita to sai zama an rasa sallama baki daya kamar yadda idan siffar ta zahiri ta kammala, an ruku'u yadda ya kamata, da tsayuwa yadda ya kamata, karatu, zikiri, ruku'u, sujada, ɗaguwa, duk abin da yake na zahiri an faɗa, na harshe duk an faɗa. To sai dai zuciya kuma ta gafala sosai, ta wato jawalani, ta zagaya, ta kewaya a cikin tattatuni da yawa, to wannan sai ya rage yawan lada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani zai yi sallah amma ba zai fi ɗaya bisa goman ladan sallah zai samu ba, wani ba zai fi ɗaya bisa tara ba, wani ɗaya bisa takwas, wani ɗaya bisa bakwai, haka dai ana yiwa sama haka. Kenan ba dinne zai yi sallar kuma ya samu cikan ladan sallar ba. Karat ɗaya ba za ta ɓaci ba, sai abin da ya faru na tawayar ya kai a ce ta ɓaci, kamar an tauye rukuni ko sharaɗi. Kamar ba wannan ba, kammaluwarta ta kammal ladanta ya kammalu da tasirinta, to sai an haɗa kamalar zahiri da kamalar baɗini, gaɓɓai su yi abin da ya lazamce su, sannan zuciya ita ma ta yi gwargwadon nata. Duk da cewa ɗan adam ajizi ne, ana masa afuwa idan ya yi bakin ƙoƙarinsa ainihin wajen ƙwato kansa daga ainihin gafala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma wato suna ciyarwa daga abin da muka arzukta su da shi, wato dukiya. Ayi mimma atainahum min alhalal, daga abin da muka ba su na dukiya ta halal. Mutum ba zai saci dukiyar wani ba, ya ɓaci dukiyar wani, ya aikata riba da rashwa da sauransu, ya yi infaƙi. In ya yi haka ma to ba hakan aka yi umarni ba. Daga abin da muka ba su na halali, yuduna haqqa Allah, suna ba da haƙƙin Allah. Fi da'ati, cikin masa biyayya. Min sabilil khair, wato hanyar alhairi duka. Min alfardi wan nafl, daga farilla da nafila. Ko suna cewa haƙƙin Allah ɗin shi ne zakka kaɗai. To amma babu shakka, kamar da Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah yake rinjayarwa da muhaqqiqai a cikin malaman tafsiri, suna cewa wato haƙƙin gamamme ne, haƙƙin Allah na zakka da kuma haƙƙoƙin bayan Allah, kamar haƙƙin mutum akan iyalinsa, wato haƙƙin iyali akansa na infaƙi. Ai, wajibi ne, in mutum bai yi ba daga cikin dukiyarsa, to kaga ya zama ya yi zalunci. Kamar haƙƙoƙi na sada zumunci, duka wannan wajibi ne a dunƙule. Akwai larura da za ta bijiro ta wani wanda ba iyali ba ne, kuma ba ɗan uwa ne na jini ba, amma larura mai tsanani ta same shi, dole a matsayin fardu kifaya al'umma ta ɗauki nauyin ne sama masa mafita daga wannan larura. To da irin wannan abubuwan da kuma tallafe-tallafen da addini yake buƙata wajen jihadi, ko kuma wasu abubuwa da suka zama larura domin ɗorewar kira izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to dukansu waɗannan suna daga cikin wato infaƙi ko nafaqat da yanayin wato Al-Qur'ani yake nufi, ko kuma shari'a ta zo da su Al-Qur'ani da hadisi ainihin ta salo daban-daban, ta sura daban-daban. To waɗannan dai masu tsoron Allah, masu imani cikin gaibi, sannan masu tsaye da sallah, sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzukta su, yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayk, kuma su ne waɗanda suke ba da gaskiya da abin da muka saukar maka, wato Al-Qur'ani. Da yawa dai sun tafi akan cewa wannan aya ta hudu ci gaba da sifanta waɗannan bayin Allah ɗin ne da aka ambata a baya, waɗanda suke bisa shari'a, masu tsoron Allah, masu imani da gaibi, waɗanda suke tsaye da sallah, suna ciyar da dukiyarsu saboda Allah, kuma waɗanda har ila yau suke ba da gaskiya da abin da aka saukar maka, wato Al-Qur'ani. Kuma unzila min qablika, da kuma abin da aka saukar gabaninka, min at-taurati wal injili wa ghairihima, wato at-taura da injila da waɗansu littattafai, waɗanda ba su ba. Wa bil akhirati hum yuqinun, kuma suka zamanto suna da sani na yaqini, sani na sakankancewa game da lahira, wato tashin alƙiyama. Ba sa kokonto, ba sa shakka, ba sa tantama kan cewa akwai lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi bayinsa, ya yi musu hukunci da hisabi kididdiga a kan rayuwar da suka yi, kowa a ba shi sakamako irin wanda ya cancanta da shi. Allah ka datar da mu. Ayi alamuna ilman yaqinan bila shakkin fihi wala shubha, suna sani, sani na dahir wanda babu kokonto cikinsa, babu wata rikita-rikita, wato sun san cewa alkiyama gaskiya ce. Don komai kankantar shakka, mutum misali a ce kashi 99 har da wasu ɗigunguna ya yadda alkiyama za ta zo, amma yana da wasu ɗigunguna na kokonto cewa amma fa duk da wannan akwai yiwuwar kuma a samu sake ya zama gabaki ɗaya, kamar yadda mulhidai suke cewa in an mutu an mutun kenan, kuma yana iya yiwuwa ya zama haka, a zama firi kawai, kowa ya ci bulus da irin rayuwar da ya yi a duniya, shi kenan ta ware ba abin da za a yi. To in mutum yana da irin wannan, wato ko da rarraunan zato, wato ko shakka zan ce ko kwanto, to babu imani sai an samu yaqini. Samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, samuwar wato zuwan lahira alkiyama, gaskatar manzanni, kada dukkanin al'amura qad'iyyat waɗanda nassoshin alqur'ani da hadisi suka tabbatar da su a matsayin ginshiƙai na imani, to yaqini ne kawai yake amfanarwa a ciki. In ya zama akwai nau'i na kokwanto, to imanin bai inganta ba. To shi yasa ya ce wabil akhirati hum yuqinun, wal yaqinu huwa al-i'nanun nafsi natijata al-amali bil ilmi wal burhan. Yaqini sakankan cewa shine natsuwar rai, natsuwar zuciya sakamakon aiki da sani da kuma hujja. Hujjoji wato na shari'a da nazari duka su gamsar da mutum ya kore kowane irin nau'i na kokwanto, to wannan shine yaqini, to shine ake bukata. Mu duka wanda ya aiki da hankalinsa ya san Allah yana nan, Allah shine ubangin gaskiya, kuma ya san lamarinsa gaskiya ne, kuma game da tashin alkiyama ga nan alamu, kullum mutum zai yi barci bai san inda yake ba, har ya tafi zuwa ga wasu yanayce-yanayce daban da irin rayuwar da yake yi, kuma yana nan bai gushe ba daga inda yake, amma a farko da shi. Har ma Allah ta'ala ya kira wannan wani nau'i na mutuwa, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. To kaga mutum sai ya farka. Ga irin misali yadda damina kamar da muka ambata, in ta sauka komai ya tsira, da rayuwar Allah ta'ala ga kasar ta hanyar ruwan sama, kuma kasar take macewa da tsirranta, kuma daga baya sake rayar da ita, misali ne, rayayyen misali kan zuwan alkiyama. To duba waɗannan abubuwa sosai da nazartar su, to yake haifar da samun nutsuwa. To Allah ta'ala ya ce waɗannan ula'ika ay al-mawsufuna bima zukira, waɗanda aka sifanta su da abin da aka ambata, suna duk waɗannan ayyukan ala hudan min rabbi, to suna bisa shari'a ta ubangijinsu, suna bisa shari'ar ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun, kuma waɗannan su ne waɗanda za su yi nasara, su ne za su rabauta, su ne za su tsira. Duk wanda ba su ba, duk wanda ya rayuwa a duniya, kowane ne shi, kowace irin nau'in rayuwa ya yi, rayuwa mai daɗi ko mai wahala mai wuya, dukkan wani abu da ya yi mutum ya yi irin rayuwa da ya, duk addinin da ya yi a duniya, in ba wannan ba, wannan imanin, wannan addinin, rayuwa ƙarƙashin wannan shari'ar ta Alƙur'ani wanda shi ne littafi na gaskiya wanda ya zo daga Allah, wanda babu kokonto a cikinsa, to duk wata irin rayuwa da aka yi, to ƙarshenta taɓewa ne, ƙarshenta asara ce. Dukan wani abu da za a iya samu, to sai dai ya zama istidraji ko dukkan wani ci gaba da duniya ta samu a baya, da wanda za ta iya samu take ciki a yanzu, da wanda za ta iya samu nan gaba kafin ta ƙarasa, duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba za a kira su nasara ta haƙiƙa ba ko rabauta na haƙiƙa idan ba su ginu a bisa wannan tsari ko wannan ainihin tafarki na shari'a na shari'a tafarki na addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya rabauta mu zama cikin su wato waɗannan su ne masu rabauta alfa'izuna bil janna waɗanda za su yi nasara da shiga aljanna annajuna minan nar waɗanda za su tsira daga wuta Allah ka samu a cikin su summa bada'a bi zikri sinfi sani min al-asnaf al-arba sannan Allah ta'ala sai ya soma da ambata sifat sinfi na biyu daga sinfofi guda hudun allazina jtama'u awwal al-islam bil madinati wa ghayriha wanda suka tattaru a madina a farkon musulunci dan ma wajen madina Allah ta'ala ya ce
innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim alam tarhum sawa'un 'alayhim alam tarhum am lam tunbihum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
الله من الوكين سركيتي إن الذين كفروا لليو عند سكا كافرتا سكا كافرتي سنسر كافرتي zallar kafirci tsirarar kafirci ba koyewa ba koye a ciki ka abi jahilin wa abi lahab wa nawili abu jahal kama abu jahal amr dan hisham shine fir'aunu hazihi al-umma fir'auna wannan al-umma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi babban mutum ne mai shekaru aboki ne ga abu talib lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya aiko shi to ya fi kowa bayyana kiyayya da gaba ainin ga wannan harka ta addinin musulunci da kuma jagorantar iza'i cutar da musulmai Abu Lahab shi kan baffa ne ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi mahaifinsa ɗaya da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Lahab da wanda ya haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah mahaifinsu ɗaya to amma rashin rabo sai zama yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu gaba da addinin musulunci gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka saukar da tabbati yada Abi Lahabin wa tab a kansa kamar da muka sani da ire-iren su dai suna nan da yawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa waɗansu dukiya irin su Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi irin su Nadir ibn al-Haris da makamantansu Umayya ibn Khalaf da makamantansu da yawa waɗanda daga ƙarshe Allah ya halakar da su Allah ta'ala ya ce sawa'un alaihim ɗaya ne a kansu wato ma'ana a anzartahum shin ka yi musu gargaɗi am lam tunzirhum ko baka musu gargaɗi ba la yu'minun ba za su yi imani ba wato akwai waɗanda daga cikin kafiran Allah ta'ala ya sani cikin abinda ya gabata daga ƙaddararsa ta waɗanda za su zama 'yan aljanna da waɗanda za su zama 'yan wuta akwai waɗanda suke kafirai ne tsabarin kafirci wanda duk kira da za a yi musu to sai dai a yanke musu hanzari amma ba za su ba da gaskiya ba lillahi bi zalika minhum don Allah ya san wannan a tattare da su wannan kuma lamari na ƙaddara me yasa Allah ya sa wasu akan shari'a waɗansu akan ɓata to wani abu ne wanda baya halatta kuma babu dama ɗan adam ya yi shishigi a ciki ɗan adam ba zai yi ƙiyasi da lamarin kansa ko ƙiyasi in adam ainihin ya yi hukunci ga Allah subhanahu wa ta'ala ba la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alu ba a tambayar Allah a ce dan me ka zuktawa ne ka talautawa ne dan me ka faranta ran wani ka bakanta ran wani duk ba bayinka bane dan me yasa ka ba wani imani ka haramta wa wani dan me kaza dan me kaza, ba a yi wa Allah i'tiradi dan me kai dan me kai. Saboda haka sha'anin kaddara wani abu ne sirri ne na ainin Ubangiji. Saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ɗan adam ba zai iya riskar su ba, ko bai kamata ya ɗauka cewa a matsayinsa duk abin da bai riska ba to shikenan wato ba daidai yake ba, ko kuma akwai gyara a ciki ba. Ko da sha'anin ƴan adam ma ana iya samun gazawa kan riskar wasu abubuwa saboda bambancin ainihin baiwa da wasu abubuwa daban balle sha'anin Allah. Don haka wannan lamari ne na Allah. Shi yasa ƴan bid'a kamar Mu'tazilawa suka ainihin ɓata da yawa, domin suna ƙiyasin lamarin Ubangiji da ayyukansa da hankulansu, duk abin da suke ganin ya saɓa nazarinsu da hankulansu. To ko da ya shafi sha'anin Allah, ko da ya shafi nassoshi na littafin Allah ko suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ga ainihin sun yi tsokaci, sun yi bayanai irin nasu, har ma abin da zai iya bayuwa zuwa ga sabar zahirin nassi na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da Mu'tazilawa suka kore ganin Allah ta'ala, duk da nassoshin Al-Qur'ani da hadisi sun tabbatar. Saboda su a ganinsu ainihin ɗan adam bai isa ya ga Allah ba, kamar Allah ta'ala ne ce zai gani, don shi ya san irin fasali da sifar da zai tashe shi, kuma ya bashi ƙwarin da zai bashi rayuwar lahira, kuma ba rayuwar duniya ba ce ba, tunda Allah ya ce zai yi kan, to kawai shi ya san inda zai yi abin. To kamar haka, kamar da Ibn Abu Ja'far Ad-Dahawi yake cewa diddigin musulunci da imani baya tabbata sai akan wato ainihin wato bin tafarki na sallamawa. In ka sallamawa Allah to sai imaninka ya dire ya dore, abinda ka riska ainihin ka tafi a kansa, abinda baka riska ba ka ainihin imani ka ce amanna bihi kullu min indi rabbina. To Allah ta'ala ya ce ka musu gargadi ko baka musu gargadi ba, ba za su yi imani ba, Allah ya san hukunci da ya a kansu. ختم الله على قلوبهم الله يا رفي زكاتنسو دبا عليها بسبب كفرهم واستوسق الله يا توشي زكاتن سبب كافرتنس يا توفي يا رفي غدم زكاتن يا كيكياو رفي واشيني استوسق ولا كلها خير الخير بزي شيغا cikin su ba sun san dari a ce wa ala samaihim wa ala absarihim bishawa haka nan a bisa jin su wato bigiran jin nasu wala yantafi'una bima yasma'unahu min alhaq an toshe jin nasu ba ji ne ba za su yi ba amma su riski abinda suka ji din ta hanyar da ta kamata su fahimta su gamsu shine ba za su yi ba. Za su karanta ma har su yi tsokaci amma ba zai tsirga a cikin zukatansu su gamsu abinda zai sa su gaskata har su zo su yi biyayya ba. Wala absarihim gishawa a bisa idanuwansu kuma an sanya gishawa waɗansu marufai ababen da ke mamayewa ya ta falayusirun alhaqa ba za su ga gaskiya ba. Duk wani abu da mai imani mai basira zai gani ya ƙara masa sakankancewa da imani cewa Allah ta'ala ɗaya ne kuma shi cancanta bauta masa kuma zancensa gaskiya ne, to duk abin da zai taimaka a wajen wannan su ko da sun ga wannan ba za su ainihin gani su fa'idanta su ƙaru da shi ba. Walahum azabun azim kuma an musu tanadin azaba mai girma. Haka kafirai suke. In ka duba abin da ke faruwa a yau, bincike da turawa suke yi da sauran masana kimiyya da fasaha din nan, a ƙirƙiro wancan, a gano wancan. To inda akwai taufiki da cewa zukatansu a buɗe suke, an musu wannan tanadin na ainihin wato bangaskiya da amfana da abin da suke ji da abin da suke gani, zukatansu suna hankalta, to ai da ka bi kullum imanin su da yaqinin su karuwa zai ko ba haka ba fiye da ma da yawa cikin musulman da ba su da wannan ilimi ko ba haka ba don kullun suna gano sirruka na halitta da yawa fiye da wanda bai da ilimi irin nasu amma saboda kafircin su sun rabu da hanyar shari'a alqur'anin da Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fi wadda lil muttaqin wannan littafin alqur'ani shine shari'a ko ban gwakwanto a cikin sa kuma shine shari'a bin sa shine kadai tafarki na shari'a kuma su neman kare kansu daga wuta to sun yasar da shi to kaga fitila wadda za ta haskaka musu su bi tafarki madaidaici sun yasar da ita to sun kama hanyar da duk wanda ya bi ta ba zai ga daidai ba ba zai ji daidai ba kuma ba zai hankalci daidai din ba to wannan sai ya saka kullum suka gano wani abu ko suka ainihin ci nasara akan ainihin cimma wani abu sai su ƙara kamba makansu cewa ai sai su sun isa ko ba haka bane sai su dinga ganin cewa wannan abin daga kokarin su ne ba daga baiwa da buɗe na Allah subhanahu wataala ba to kaga an toshe zukatan kenan kuma an toshe jin ko majiyan kenan kuma a bisa idanuwan ma an samu rufewa amma mai su ba sa ainihin gane gaskiya ba sa riskarta to sai zama waɗannan ba su da nasara ba su da nasara sun bambanta da waɗancan bayan Allah na farko ko ba haka ba wanda suka yi imani da gaibi suke sallah suna ainihin wato ciyar da dukiya suna ba da gaskiya da dukkan abin da Allah ya saukar na yanzu da na can baya duka wanda Allah ya ce su ne masu nasara to su sun saboda da sun saki wannan hanya waɗannan to su ba za su rabauta ba sakamakon su shine ce walahum azaban azim an tanada musu azaba suna da azaba mai girma qawiyyun da'imun azaba mai ƙarfi da wamammiya fi dunya bil asri wal qat a duniya an gwabza yaki da su an gama da su a wagar mayar jihadi a kashe na kashewa sannan a kama a ribace na ribacewa kamar da ya faru a kansu a karawar farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kashe mutane da yawa har da Abu Jahal din kansa da wasu mutane da yawa mutum 70 wani kenan cikin waɗanda suke anayin isgile da addini inna kafainaka almustahzi'in to haka aka gama da su wasu kuma da Allah ya kaddara suna da rabon su musulunta daga baya a lokacin da suka sha zillar kamu aka kama su aka daure aka ainihin dora musu cewa sai sun fanshi kansu Allah ne ma bai kaddara za su mutu ba cikin sahabbai kamar Umar ya ba da shawara ma cewa su ma a kashe su kawai amma dai Allah da yake ya kaddara da yawan su za su musulunta daga baya irin su Abbas ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka fanshi kansu ko aka fanshe su ainihin suka ainihin dawo musulunci to sannan wa adamu tumenani nafsi ga kuma rashin natsuwar rai kullun suna cikin tashi-tashi hankula zai baka mamaki ko kuma wani abu da zaka yi ta mamaki cewa tare da ci gaba da duniya take samu a yanzu amma kullun rashin natsuwa rashin kwanciyar hankali rashin yarda da duniya sai gasar kirkire-kirkiren makamai na tashin hankali tun shekaru da yawa aru-arun shekaru suke ta kirkirar makamai salo-salo-salo da suke ta kullo da shi na yaƙi wai kowa saboda bai daddara ba kada ka zauna ka saki jiki wani ya rena hankalinka ko ya rena ƙarfinka ya diro maka kuma hakan dai ba sa rabuwa da hatsaniya kullum ba za kwanciyar hankali don me don sun baro hanyar samun natsuwa ita ce hanyar wannan littafin alqur'ani mai girma hanyar bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da rayuwa ƙarƙashin tsarinsa bin umarni da nisantar hanyar littafi wanda yake shine shari'a ga mai binsa to saboda sun bar wannan ya zama a duniya ga matsalar da suke fuskanta kuma suke ma cikinta fil akhirati bin narin mu'abbadati alayhi bayan sun samu somin tabi anan a duniya na zilla da wulakanci, to kuma a lahira za su je su tarar da azaba ta har abada a kansu, ita ce azabar jahannama, wutar jahannama da za su dawwama a cikinta. To Allah ka tsare mu daga wannan. Ka kashi na biyu kenan. Kashin farko mu'minai masu tsantsar imani, zallar imani, masu taqawa. Kashi na biyu kafirai zalla, waɗanda saboda bayyana lamarinsu ayoyi biyu aka ambata a kansu. Sai kashi na uku wanda su ne suke da buƙatu, ake da buƙatar a yi bayani mai tsawo a kansu, su ne kafiran ciki ko waɗanda suke ɓoye kansu ainihin da nifaƙa. To Allah ta'ala sai ya ambata, za mu taɓa kaɗan daga ciki kafin.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
ثم أشار إلى الصنف الثالث وهم المنافقون الذين دخلوا الإسلام بألسنتهم وبقي قلوبهم على الكفر. Sana Allah ya ishara zuwa ga kashi na uku, su ne munafiƙai da suka shiga addinin musulunci da harsunansu, amma zukatansu na nan maƙale da wato bisa kafirci. Allah ta'ala ya ce wa minan nasi, cikin mutane, man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah kuma yi imani da ranar lahira, cewa tabbas suna zuwa. Amma wa ma hum bi mu'minin, amma su ba mu'minai bane, su ba mu'minai bane bisa haƙiƙa, suna faɗin wannan ne da bakinsu amma su ba mu'minai bane, inji Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ne wanda ya san sirruka ainihin na zukatan bayi. Yuhadi'una Allah wallazina amanu, suna ƙoƙarin yaudarar Allah kuma suna ƙoƙarin yaudarar waɗanda suka yi imani. Ba sani ba cewa Allah ba a yaudararsa, amma dai suna yi wa Allah mu'amala ta yaudara, kuma suna yaudarar masu imani. Menene ma'anar yaudarar bi ishari ke lafi ma abdanuhu min al-kufr, ta hanyar bayyana sabanin abinda suka ɓoye na kafirci. Sun ɓoye kafirci amma ba sa son a gane, saboda haka sai suke ta faɗawa mu'minai abinda mu'minan ke so, har ma su zo su dinga yin ibada a zahiri haka. Wani lokaci ana sallah da su, musamman sallolin da ake yi ainihin ba cikin duhu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asqalu salawati alal munafiqin salatul isha'i wa salatul fajr, sallah mafi nauyi akan munafiqai sallar isha kenan da sallar asuba, tunda cikin duhu ake yin su kuma dan mutane suke zuwa, to musamman da babu lantarki, babu haske da yawa, saboda haka wanda ya zo da wanda bai zo ba duk ba a tantancewa. Saboda haka sallolin rana dai haka za su dinga zuwa jifa-jifa don a gansu, don dai su ɓadda kamanninsu, liyarfau anhum ahkamahu dunyawiyya, domin su kare kansu daga hukunce-hukuncen kafirci na zahiri. In ba sa addinin, in ba su bayyana kansu a matsayin musulmai ba, ba sa zuwa sallah, ba sa cewa su mu'minai ne, to kaga in an tashi za a hukunta su hukunci irin na kafirai. Kalkalli kaman a kashe su a fagen yaƙi, wal asri a kama waɗanda aka kama a fagen yaƙi, wa darbil jizyati alaihim, ko kuma wato a ɗora musu jizya, wato biyan jizya da haraji, idan ahlu zimma ne, to dole a yi wannan. To gudun wannan sai suka yi amfani da wannan dama suna kandagarki da wannan imanin da suke da'awa. Amma Allah ta'ala ya ce wa ma yahda'una illa anfusahum. Amma ba kowa suke yaudara ba. Ba kowa suke yaudara ba sai kansu. Lianna wa bala ke da'ihim rajun ilayhi. Domin masifa da mummunan sakamako na yaudarar tasu abu ne da zai koma zuwa gare su. Kansu mummunan sakamakon zai koma. Fa yaftadihuna fi dunya bi la ilahi nabiyahu ala ma afdalu. Za su fallasa su sha kunya a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala a duniya kenan Allah zai kullar da ya bayyana wa annabinsa sirrinsu. Akwai lokacin da Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin munafikai. Akwai ma riwayar da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin bayan wata sallah ya tashi ya tsaya ya ce wani da wani da wani sai da ya kirga mutane ya nuna mutane 36 ya ce duk su fita. Kaga wannan a nau'i ne na wato fallasa su kan sun sha kunya kuma dama su a tsarge suke saboda haka da aka ce ku fita to sun san isharar inda take an gano su kenan kuma ba su kadai ba. To sai suka sha kunya da yawa wai aqabuna fil akhirah kuma za a yi musu hukuma a lahira. Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari azaba mai tsanani innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Munafiqai suna nan bayan hisabi ranar alkiyama a cikin rami kwazazzabo mafi kaskanci mafi ƙasa a cikin wutar jahannama ko babu wanda zai taimake su. Sai an yi shimfiɗa da su a cikin jahannama a ɗora dukkanin jinsunan kafirai daga yahudu da nasara da sauransu duka da maguzawa. Allah ka tsare mu. Yana cikin irin waɗannan musulman da bayan sun gaji addinin musulunci suna nan a kai suna yi amma don neman duniya sai su zo su fada cikin abubuwa na shirka mu'amala da tsafe-tsafe bautar aljanu bautar shaidanu ai akwai shi ko don a samu kuɗi abu waya a fagen mulki da siyasa ai kaza a gagara a wajen siddabaru duk ana yin wannan ba ta magana su bokaye da sauransu. Amma mutum yana yin wannan abubuwa ba zai taɓa yarda jumhurin mutane su sani ba. Daga shi sai munafiƙai irinsa su suka san sirrin abin kawai. Yana nan da tafiya ana cewa da alhaji da shi alhaji ko malam ko yallaɓai ana cewa ai wannan jagora na cikin jagororin al'umma ko musulmi. Yana nan yana yaudarar kansa yana yaudarar mutane yana tsammanin zai yaudari Allah. To idan mutuwa ta ainihin wato dirgo kan mutum ta make shi a haka shikenan ya faɗa cikin wa'innan. Ya ɓata rayuwarsa kuma ba zai tsira ba har abada. Wa ma yash'urun amma ba sa sani. Ai wa ma ya'lamuna annaki da amli anfusih ba sani ba cewa yaudarar tasu kansu suke yaudara. Fi qulubihim marad cikin zukatansu akwai ciwo. Shakkun wa nifaq shakka da munafinci. Fa huwa yumridu qulubahum kullun yana karawa zukatansu rauni. Dama a baya mun ambata cewa shi imani sai an samu yaqini. Akwai waɗanda daga cikinsu sun ɗan gaskata kaɗan kuma suna abin yana ya musu yawo kamar su gaskata kamar su ƙaryata to haka suke ta raba ƙafa. Wasu kuma kawai ba su gaskata ba faufau illa dai kawai za su ambata cewa sun yi imanin ne don kawai su yi wa kansu garkuwa. To Allah ta'ala ya ce fa zadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu wannan jinya ta kofanto. Bima anzalahu min alqur'ani likufrihim bihi da duk abinda Allah yake saukarwa na alqur'ani saboda kafircewar su da shi. Domin idan mutum abinda da ya sauka daga alqur'ani idan mutum ya gaskata to shikenan imaninsa ya karu ko wa man ladina amanu fazadatuhum imana wa man ladina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Kullum mai imani abinda ya sauka abinda ya zo masa yaji na alkhairi sai ya kara ƙarfafa zuciyarsa sai imaninsa ya ƙaru. Wanda kuma yake mai ƙaryatawa ne sai ya zama masa halaka. Wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. To haka al'amarin alqur'ani yake. Wa lahum azabun alimun kuma an musu tanadin azaba mai radadi bima kanu yaksibun saboda ƙaryar da suke yi ta cewa su masu imani ne sun imani da Allah da ranar lahira babu shakka azabar ta jahannama azaba ce mai radadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narukum hazihi allati yuqidu alaiha ibnu adam juz'un min 70 juz'an min nar jahannam wutan nan taku ta duniya da dan adam yake girke da ita to kashi ɗaya ne cikin kashi 70 na wutar jahannam suka ce ya rasulullah innaha lakafiya suka ce ya rasulullah ai ko ita wannan kale aka azabtar da mutun da ita ai ta isa azaba bani ya isa sai ce to innaha fuddilat alaiha an bi 60 wa 60 juz'an kulluha misla harriha an fifita jahannama akan wannan wutar ta duniya da kashi 69 kowane kashi ɗaya kamar zafin wannan din banda Allah wai zai iya gurgurje tsananin wannan zafin amma rai ba zai fita ba barta kuma sauran abubuwan da ke cikin wutar abin nan na ban tsoro macizai kunami abubuwa na azaba ciwo manzo Allah sama yace tsananin ciwo wato ciwon yunwa ya kai radadin yunwar radadin jahannama da wutar kuma da zo a hadisai duka suna nan kuma a haka za su dawama Allah ka tsare mu wai zaqi Allahum la tufsidu fil ard idan aka ce musu kada ku yi barna cikin ƙasa ta hanyar yada kafirci qalu inna ma nahnu muslihun sai su ce ai mu masu kyautatawa ne mu masu gyara ne idan aka ce da su wayannan munafikai kada ku yi barna cikin ƙasa da kafirci da kuma at-ta'wik anil iman kange mutane a barin imani domin aikin su ne imma wato duk sanda suka gefance su ainihin wato sace gwiwar mutanen da suke son masu musulunta ne kada ku yarda kada ku suna zagon ƙasa mu ma da muke tare da su din yaudarar sa muke ha ba yaushe wannan harka zaka je ka saki jiki da ita kaza 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 ku kar ku yarda so su ya kawai su ci dukiyar ku kaza kaza irin wannan aka ce musu alamu in sun bayyana aka musu gargadi cewa ku daina yaɗa barna a ban ƙasa su ce inna ma nahnu muslihun ai mu masu gyarawa ne abinda muke a ciki ba barna bane kuma an ga suna tafadi tashi da yahudawa da sauransu ce a'a wannan ba barna bace ai kokari muke anin wato maslaha muke nema ai akwai maslaha da muke nema wa addinin shi yasa ai ba barna muke anihin nafi ba in aradna illa alhusna kamar suke fada ba wannan muke nema ba sai kyakkyawan abu Allah ta'ala raddan alaihi Allah ta'ala ya fada ne mai martani akan su ala saurari ka ji innahum humul mufsidun lalle su ne masu barna in kana neman mabarnata masu barna na gaske na hakika to su ne ba wani mabarnaci ma sai su da haka kaga sun ƙarya da suka ce su masu gyara ne abinda suke su ne nafsul fasad don wanda duk zai barna ta sashen addini da aqida ya kange kansa ya kange al'umma a barin addini sannan ya janyo ya kusanto da mabarnata da kafirci to ai wannan shine mabarnaci walakin la yashurun sai dai ba sa sani ba sa lura da haka don haka ba dawar mutum bace anan abinda za a duba hakika ita ce in mutum ya ce yana da tsoron Allah to in hakika ne sa bai nuna mai tsoron Allah ne ba shi ba zai zama mai tsoron Allah ba yadda ya sifantu hakikaninsa shi zai tabbatar da ainihin sifarsa da ma kuma abin da zai zama da ma sakamakonsa na ƙarshe muna roƙon Allah ta'ala da tsarkin sunayensa da ɗaukakarsa ya tsare mu daga sifofi irin na munafiki ya tabbatar mana da sifofi na mu'minai ainihin masu rabauta duniya da lahira Allah gafartawa iyayenmu kuma shirye mu shirye zuriyoyinmu wai mana kyakkyawar hatima Allah ka jibinci lamuranmu na boye da na bayyane ka tsare mu daga dukkanin fitintinu hali da al'umma take ciki na damuwoyi da kowane irin jarabawi jarabawa to Allah ta'ala ka mana afuwa da afuwarka da gafara da gafararka da rahma da rahmarka marasa lafiyanmu Allah ta'ala ba su lafiya musamman dan uwa alarma malam bala wadda ba rata da shi muke karatun amma kuma larura ta sa yanzu ba ma tare da shi a karatun shi ma mu saka cikin addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya shi ma kamar uwa ya koma ya dawo cikin harkoki na wannan karatu da da'awa Allah ya datar da mu ina ganin nan zamu tsaya saboda lokaci. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lana innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu